الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسات سادوا وانا مسألة شيمي البركة ايو بو مشاء اكو قواتن رمضان hijira 1445 wanda ya daidai da 23 kenan ga watan 3 miladiya 2024. A daidai wannan lokaci da muke haduwa don tafsirin alqurani mai girma a cikin wato dare da wannan wata mai albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin wanda zai yanta a wannan wata. Albarka, muna roƙonsa ya gafarta mana kurakuranmu.
Amin.
Ubangiji Allah ya yafe mana dukkanin laifukan da muka yi. Hakanan kuma muna ƙara roƙon Allah Ubangiji ya gafarta mahaifanmu.
Amin.
Allah ta'ala ya tukansu ya sa su huta.
Amin.
Waɗanda suke nan kuma suke da lafiya, muna roƙon Allah Ubangiji ya ƙara musu lafiya.
Amin.
Waɗanda ba su da lafiya cikin su kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya ba su lafiya.
Amin.
Allah ta'ala ya ba su ingantacciyar lafiya.
Amin.
Sannan kuma Allah ya raba su da duniyar nan lafiya.
Amin.
Hakanan muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu.
Amin.
Labarin da nake cewa zan bayar ba wani labari bane. Mun fahimta. Akwai wani bawan Allah, Dr. Abdulrashid Yakubu, wani dentist ne da ya siya mana littattafai sun kai na 500,000 da wani
abu.
Yana shi ne kawai nake so na gaya. So Allah Ubangiji ya saka mishi lafiya. Allah Ubangiji ya saka masa lafiya. Sannan kuma shi akwai Sadiq, Abubakar Sadiq, shi mutumin Kano ne, ban san shi ba ma gaskiya. Amma dai yana zaune a UK, ya kira ni kawai na ga waya. Ya ce ya ji karatu da muke yi, kuma akwai maganar St. Peter ɗin nan da aka yi. Ya ce ya ji kuma shi ma ya turo da nashi contribution. So Allah Ubangiji ya saka musu lafiya. Shi wannan ni mamaki kawai na yi, shi ne dalilin da ya sa ku jira nan na gaya mu. Irin mutumin da yake daga nesa amma kuma ya iya ji kuma har ya iya contributing kuma har ila yau. Abana ba karama abu mawaki. Allah ta'ala ya saka musu alkhairi da dukkanin sauran waɗanda suke taimakawa ta kowane hali. Allah Ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi. Muna karatu cikin suratu Fussilat, ina ga za mu tashi aya ta 40 insha Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
Na'am to Allah ta'ala ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina lalle wadanda suke kangarewa cikin ayoyin mu ayoyin nan mun jijiya ko su zama kauniya kadariya ko su zama ayoyi ne shar'iyya to la yakhfauna alaina Allah ta'ala ya ce ba za su koye mana ba afaman yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yawm al-qiyama yanzu wanda za a cilla za a jefa shi a cikin wuta shi yafi alkhairi ko kuma wanda zai zo cikin aminci ranar alkiyama i'malu ma shi'tum Allah ta'ala yace ku yi abin da kuka dama to anan na ga wasu daga cikin malaman tafsiri sun tattauna maganganu masu fadi gaskiya cewa da Allah ta'ala yace i'malu ma shi'tum din nan kamar yadda muka tattauna jiya ba wai ana nufin an halatta maka kaje kai abin da kaga dama bane ba mun gane a kamar tahdid ne tahdid shine me yake kira sa jin ma wani ya faɗa gatsai yawa kamar gatsai ne ake yi mutum sannan kuma akwai ma jin kunne a cikin i'malu ma shi'tum to wasu daga cikin malamai sun faɗaɗa maganganu sosai akan abin da muka fara tattaunawa jiya din dangane da magana human rights da menene yancin fadan albarkacin baki da sauransu har suna cewa wasu idan aka samu wasu suka kirkiro wata bid'a to su ma kuma sai su kirkiro wata bid'a don su muƙabalanci wannan bid'a din kamar misali i'malu ma shi'tum din da aka ce da Allah ta'ala ya ce ku yi abin da kuka ga dama kun ga a ciki Allah Ubangiji duk da cewa ba wai umarni yake ba mu yi abin da magana ma din ba mun fahimci cewa tahdidi ne daga tsaye amma dai Allah ya gaya mana cewa za mu iya yin abin da muka ga dama wato kenan muna da mashi'a mun gane cewa wato wannan yana kalubalantar masu aqida ta jabariya waɗanda suke ganin cewa Allah Ubangiji yana dirsasa mutum ne ya yi abin da kuma zai kama shi da laifi ranar alkiyama mun sha tattauna akan jabariya ko to su suna ganin bawa ba shi da mashi'a mutum bai da ganin dama su a gurinsu to wanda i'malu ma shi'tum kaga Allah ta'ala ya nuna mana bawa yana da dama tunda gashi nan ba shi dama ma ya duk abin da ya gani kuma da dalilai da yawa waɗanda suke nuna bawa yana ganin dama mun tattauna su a ko satin da ya gabata cewa za ka taho gurin karatu baka jin cewa takura ka kai za ka yi sallah baka jin cewa takura ka kai haka shi ma kafiri lokacin da zai kafircinsa baya ji a jikinsa cewa takura shi kai to amma su suna ganin bawa ba shi da mashi'a kwata-kwata ba shi da ganin dama komai ya faru Allah ta'ala ne ya sa wanda kuma muka ce malamai sun ce idan an ɗauki maganar a haka to zai zama da kenan daga baya za a zo a zargi Allah ta'ala da zalunci domin kenan kafirai su ma ba da ganin damarsu suka yi kafirci ba Allah ne ya tirsasa su suka yi kafirci sannan kuma an je lahira Allah Ubangiji ya azabtar da su kaga wannan yayi kama da zalunci Allah ta'ala kuma ba zalimi bane ba inna Allah la yuzlimu misqala dharra to sai aka samu wasu kuma a daidai lokacin da su jabariya suka bayyana to sai aka samu kun ga jabariya din bid'a ce a cikin aqida to kawai sai aka samu wasu kuma sai suka muƙabalance su da wata aqida da ake ce da ita kuma qadariyya mun gane qadariyya su kuma sai suka zo suna faɗa ma da ita kanta kaddarar ta Allah ta'ala cewa ai Allah ta'ala ma bai ma san abin da kowa zai aikata ba sai dai in ka aikata sannan sai ya gani mun fahimci wannan to ita kuma ita ma wannan tana da hatsari irin nata domin ana korewa mutum ana korewa Allah ta'ala ilimi kamar Allah ta'ala bai da ilimi shi ko Allah Ubangiji yana da cikakken ilimi akan komai Allah Ubangiji ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cikin hadisi tabbatacce cewa Allah Ubangiji ya san abin da zai faru a duniyar nan tun daga farkonta har ƙarshenta tun kafin shekara 70,000 da ya halitta duniya da ya san komai zai faru a cikinta ya sani idan ganye zai faɗo Allah ta'ala yana sanar cewa daidai karfe kaza minti kaza zai faɗo wannan ganye a wuri kaza yana sani kuma in ya fado ya sani kaga dukan su kuskure ne to amma abin da ake son a ja hankalin mu akai shine wani ba zai yi bid'a ba kai kuma ka mukabalance shi da bid'a a ba a son wannan in shi'a suna daukar ranar ashura a matsayin ranar bakin ciki suna sa bakaken kaya suna ta kuka a wani lokaci ma a wasu gurare ma zaga suna shiga cikin wuta zaga suna dukan jikinsu suna yanka jikinsu suna hana kansu shan ruwa suna ta kuka suna ta bacin rai to kaga wannan bid'a ce wannan bid'a ce kuma bid'a wadda take mai muni kwarai da gaske domin ana bada hoton musulunci ne hoto mara kyau aga wanda bai shigo musulunci ba idan yaga cewa a cikin ranakun shekara akwai wata rana da rana ce da za a yi ta kuka ana dukan jiki ana faduwa ana birgima tana iya yiwa wannan ya hana shi ma shiga musulunci to sai kuma aka samu wasu a daidai wannan ranar ashura din su kuma sai suka kirkiro cika ciki mun fahimta suka ce a wannan rana ce ta ayi walwala ayi dinki ayi murna ayi ji dadi ayi waye ita ma wannan din bid'a ce ita ma har ila yau so me daidai shine duk wanda zai bid'a sai je ya bid'a sa kai dai ka bi sunnar ma'aikiyar da salatu sa ba ruwanka da sai ka kirkiro wani abu mun fahimta nan zaka ga ana ta activity wanda sun saba wa shari'ar musulunci zaka kamar sunnar ma'aikiyar da salatu salam ba ta da wani abu da take yi a wannan gurin amma kuma sunna ita ce mai yin mai abin yi ma a daidai wannan gurin idan ka ba abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wannan gurin shikenan kai ka gama dama asali ba kai bane kake yin komai Allah ne yake yin abin da yake nan don haka ba gogol mayar ka bace ba wa'azi bane ba komai bane yake sawa duk abin da ka gani kai dai kana yi ne a matsayin sababi shi kuma Allah ta'ala shi ne yake tabbatar da abin da yake so ya tabbata an gane wannan saboda haka ba a son dukkanin abin da idan ka ga su wani sun yi kaza kuma ka tabbatar da wannan abin ba daidai bane kuma kana son ka mukabalance su to nemi sunna ta maki alayhi salatu wassalam ka nemi ayar alqur'ani da yadda maki alayhi salatu wassalam ya fassara ta ko ga bata suka fahimce ta to kai sai ka dan bakata kawai karka da mun fahimta su yan shi'a ma kun san suna cewa mu ba mu da political agenda suna cewa ahlus sunna ba su da political agenda saboda ka su ne masu political agenda to ina yanzu ina political agenda din kaga babu ta zama aikin banza aikin mun gane yawa idan ka rike sunnar maki alayhi salatu wassalam ka gama duk wanda zai je ya zo da karshe dai dole za a barka saboda ita ƙarya ba ta fure take ba ta yawa amma gaskiya sunan ta gaskiya kuma duk inda za a je sunan gaskiya kwaya ɗaya ne yawa duk yadda za a kawata ƙarya da karshe dai sai ta zo ta bayyana ƙarya ce kuma duk yadda za a watsar da gaskiya a tattaka ta dole wani lokaci zai yi da dole sai an je an dauko ta an karkade kuma ya fande da haka a daidai wannan gabar malamai sun ja kunne kwarai da gaske akan wannan cewa kada mutum ko al'umma a daidai kunmu ko al'umma mutum ya rika kalubalantar bid'a da wata sabuwar bid'a da mun gane abinda kawai ake da bukata daga wajenmu shine mu rike karantar maki alayhi salatu wassalam shikenan in muka rike wannan shikenan Allah ubangiji shi kuma shine zai bada nasara inda hu bima ta'maluna basir na'am
innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz
na'am Allah yace innal ladhina kafaru lalle wadanda suka kafirta bizikri da ambato shine alqurani lamma ja'ahum a lokacin da yazo musu innahu lakitabun aziz lalle tabbas shi lakitabun aziz lalle wani littafi ne wanda yake mabwayi littafi ne wanda yake gagaraba dau littafi ne wanda yake aziz to innal ladhina kafaru lalle wadanda suka kafirta bizikir da azzikir zikir shine ambato amma Allah ta'ala yana kiran alqur'ani da azzikir daga cikin sunayen alqur'ani da akwai azzikir mun gane saboda yana ambaton makomar waɗanda suka ji tsoron Allah ta'ala ya kuma ambata maka makomar waɗanda suka sabawa umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wanda yake karanta shi yana tuna masa Allah ta'ala yana tuna masa hukuncin Allah ubangiji da sauransu shi yasa aka kirawo shi da zikir duk da cewa ma'anar zikir takan zo da ma'anar daukaka innahu la zikrun laka wa liqaumika Allah ta'ala ya ce shi wannan alqur'anin zikrun laka wato daukaka ce a gare ka wa liqaumika ga mutane da kuma mutanenka wato larabawa a yadda suke in a yadda suke ne da duniya ba wanda zai san su ma mun gane saboda a jawa suke a cikin kwazazzabai da sauransu a dawo suke babu abinda suka sani ba a masan su ba kwata-kwata a duniya shi yasa al-Iskandar al-Maqdudi wanda ake ce da shi Alexander the Great bai bi ta wajen su ba duk yakin da ya cinye duniya bai shiga tsibirin Laraba ba saboda ya ga kawai guri ne a mace guri ne a burshe babu komai a ciki kuma waɗanda suke gurin ba wani abin da za su yi shi yasa ko ta gurin su ma bai bi ba ya wuce ya tafi ya je Masar har ya kafa gari wanda ake kira sa da Alexandria mun fahimta amma kun ga da zuwan ma'aiki alaihi salatu wassalam ku dube da Allah ubangiji ya daukaka larabawa da mutanen da suke zaune a wannan gurin mun gane duk duniya ba wanda zai ce bai san larabawa duka duniya kaka ta wani dalili ta dalilin zuwan annabi sallallahu ta'ala a cikin su ko a teknolojin da ake ta magana a yanzu za ka samu suma ba a basu a baya ba suna da shi kuma kamar yanzu wannan ginin da suke so su yi the line ai kaga idan ya gama ana ganin a duk duniya ma babu gini irin wannan suna kiransa the line in sun gama shi kenan mun fahimta to kaga shi kenan ambato ne sannan duk wanda ya riko da alqur'ani kuma Allah ta'ala zai daukaka shi Allah ubangiji zai daukaka duk wanda ya yi riko da alqur'ani saboda shi din alqur'ani ambato ne haka Allah ta'ala ya kira shi kuma sannan daukaka ce to waɗanda suka kafirta bizikir suka kafircewa alqur'ani lamma ja'ahum a lokacin da ya zo musu a azzikir kamar yadda ibnu kasir yake cewa shine alqur'ani sai ce innahu lakitabun aziz lallai shi alqur'ani kitabun ne aziz wato littafi ne wanda yake mabuwayi almani'u mani'ul janib mani'ul janabi la yuramu an yu'ta ahadun mithlahu wato aziz ne wato gagara ba dau ne an ce mani'u wanda ba a iya ratsa shi shine mani'u ta kowane bangare alqur'ani gagara ba dau ne ba wanda yake iya keta shi ya shiga ko ya ratsa shi ko ya lalata shi ko wani a makamancin wannan kuma haka nan ba wanda ya isa zo da makamancinsa a nan Allah ta'ala ya kirawo shi da kitab mun sha tattaunawa alqur'ani tun kafin a rubuce shi yadda muke samunsa a nan muke budawa muna karantawa a matsayin littafi tun kafin wannan lokacin Allah yake kiransa da kitab dan yana daga cikin ilimin Allah cewa ya san lokaci zai yi zai yadda za a zo a rubuce shi din ya zama littafi amma dama tun kafin a rubuta shi da ma yake kiransa da kitab lokacin da yake saukar da alqur'anin nan kun ga alqur'anin ba a tattara ba ma yake a guri guda a tarwatsa yake amma duk da haka Allah ta'ala yana kiransa da kitab abinda zai zo a wannan ma'aunin a fi'al to yana da ma'anar maf'ul shi yasa mun sha maimaita cewa kitab yana nufin maktub rubutacce abin rubutawa wanda rubutu ya fada kansa saboda littafi ne rubutacce fi lauhil mahfuz sannan kuma littafi ne rubutacce a cikin takaddun da suke gurin mala'ikun nan masu karamci mun gane yawa fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara to rubutacce ne dama a cikin wasu takaddu da suke gurin mala'iku na musamman wanda Allah ta'ala ya bawa iko da kuma umarnin su kiyaye shi sannan kuma gashi a gaban mu a rubuce a matsayin littafi shine maktubun bayna aijina kaga kenan ya cika sunan sa na cewa shi littafi ne azizun kuma littafi ne wanda yake aziz mabuwayin littafi mabuwayi a malamai suka ce wato dole ne mai duk wani wanda yake da hankali dole ya san barka da alqur'ani musamman in ya kalli koyarwarsa da shiryarwarsa za ka samu littafi ne wanda bai manta da Allah ta'ala wanda ya saukar da shi ba ko da yaushe yana magana akan ubangiji haka nan kuma bai manta da waɗanda aka aiko wa saƙon ba za ka yana cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an sai ce wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم هذا كوا ان باشي كوا ان باشي ابن دي لاشي دي ان مغنن بوتا ني تو wannan Allah ta'ala ya fada yace ai mishi bauta shi kare baya san hada shi da kowa wajen bauta amma magana kyautatawa kuma kyautatawa wani duk alqur'ani ya fada saboda haka shi yasa ya zama aziz to duk wanda ya rike da alƙairi ko da alƙur'ani kuma sai ya zama shi ma azizu mun fahimta in duk wanda ya tamassuki da alƙur'ani to shi ma sai ya zama aziz shi yasa jil na farko generation na farko na wannan al'ummar suka buwayi duniya gaba ɗayan ta saboda sun yi riko da alƙur'ani mun gane ko jil na farko su waɗannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa tabi'ai a cikin shekara 23 da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi kun ga sai da musulunci ya yayi fadin da baka tsammani kafin sahabbai su bar duniya gaba ɗayan su sai da musulunci ya kai har bangon duniya in kai arewacin duniya ko ina sai da musulunci yayi saboda buwaye na riko da alqur'ani to daga lokacin da aka fara sakin alqur'ani ana kama wasu abubuwa to shikenan sai wannan buwayar sai take raguwa har muka dawo yadda muke ciki a yanzu kaga musulmi ba su da shauka ba su da buwaye kaga musulmi ba su da kima ba su da kaza yanzu idan kace ma musuluncin zaka yi sai wani ya zo ya ce wai ba za ka yi kai ne baka ce za ka yi kuma sun ce kowa ya abin da ya ga dama amma in kace za ka yi musulunci kowa ya sai abu sai yadda ba kowa ya san rikicin da aka yi ta yi a ƙasar nan saboda an ce za a yi shari'a musulunci ba yadda ba a yi ba akan cewa lalle ba za a yi ba tare da cewa kuma an ce kowa yana da yanci ya yi abin da ya ga dama amma in kuka ce ku musulunci za ku yi 100% kuma za su zo su ce ba su yadda ba kaga asali kenan dama musulunci ne ba sa so da suka ce kowa ya abin da ya ga dama so suke a bar musuluncin kawai an fahimci wannan to duk wanda ya riko da alqur'ani lalle zai samu buwaye zai yi buwaya yadda ba ku tsammani zai buwaya domin in dai littafin mabuwayi ne to wanda ya riko da shi ma zai zama mabuwayi in kaga ka rike alqur'ani kana bin sa sau da kafa baka buwaya ba to ka tabbatar kenan shi ma littafin ba mabuwayi ba anda kuma yau da gobe ta nuna mana lalle duk wanda ya riko da alqur'ani sai Allah ta'ala ya buwayar da shi to wannan ita ce sifa ta farko da Allah Ubangiji ya faɗa dangane da shi wannan littafi sai dai kun ga yace innal ladzina kafaru bizikri lamma ja'ahu inna tana da suna in mubtada ya zo sai a kira shi da ismu inna to allazina kafaru bizikri lamma ja'ahum duka wannan ismu inna mun gane ko to ina khabaru inna shi kuma anan Allah ta'ala bai ambace shi ba ko kai ma kaji yadda aka fassara abin lalle waɗanda suka kafurta da suka kafurce wa alqur'ani lokacin da ya zo musu sai kawai ba ce da kai komai ba ai da sai a ce lalle Allah zai musu azaba ko Allah zai yi rugurugu da su ko Allah zai shirye su ko wani makamancin wannan to ba ga ma wannan kawai sai aka rufe ayar da innahu lakitabun aziz kawai haka kace to Allah ta'ala yakan yi irin wannan alqur'ani yana cike da irin waɗannan uslubin domin kamar yadda ake yawan fada cewa wasu lokutan lalle Allah ubangiji yana baka dama kai ma kai tunani da kwakwalwar da ya baka lalle waɗanda suka kafirta da alqur'ani lokacin da yazo musu to kai ma kai tunani ka tuno me Allah ubangiji zai musu Al-Qur'ani ya zo musu amma kuma sun kafirce masa to me hukuncin su kai ma ka samu musu hukunci mun gane wannan shine dalilin dan abar wato kokolwar ka tayi aiki sosai kai ma ka zagaya ka tuno cewa ga abin da ya kamata a musu ko ga abin da ya kamata a musu shi yasa anan gurin ba a faɗo khabaru inna ba kawai sai aka ce maka innahu la kitabun aziz sai aka fara faɗa maka wato sifa ta shi wannan littafin sifar farko bayan kasancewa littafi ne amma kuma ba wai littafi haka kawai ga maganar littafi ba a littafi ne wanda yake aziz mabuwai akwai littafai da yawa a duniya aka rubuta amma dai babu wani littafi wanda yake aziz kamar Al-Qur'ani shi kadai shine littafin da yake mabuwai littafi wannan kuma ko kowa yana so ko kowa baya so haka yi wannan ita ce sifa ta daya na'am
la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid
na'am Allah ya ce la ya'tihi al-batil barna bata zuwan masa min bayni yadayhi min bayne dai a gaba gare shi wala min khalfihi ballantana kuma ta zo masa ta bayar da shi tanzilun min hakimin hamid lalle shi saukarwar mai hikima ne hamid kuma mai wanda ake cewa shayabo abun godiya abun yabo to waɗannan su ne sifofi a shi ne sifa ta biyu da ta uku dangane da alqur'ani لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واتو قرنا باتا زوان مسا تا غبانسا بلانتنا تا بايانسا تو مي باطل ان aka ce باطل ana nufin abin da bai da inganci mun gane ko kuma abin da yake ƙarya dan batil yana zama kishiyar hak alhaq kuma ita ce gaskiya ko to akan ce batil ana nufin kishiyar gaskiya Allah ta'ala yace shine alhaq amma abubuwan da kuke kira kuma bayan Allah ta'ala huwal batil kaga shine ƙarya ne duk wani abu da za a kira da duk wani wanda za a bautatawa in dai ba Allah ta'ala bane to batil ne barna ne ƙarya ne ba mai inganci bane ba malaman fikihu suka ce salatun batilatun ko suna nufin sallah wadda take batila lalatacciya wadda ba ingantacciya ba kuma suka ce salatun sahihatun sallah karbabbiya ingantacciya lafiyayya kenan kun ga lafazin batil yana iya daukan ma'anar barna yana iya daukan ma'anar ƙarya yana iya daukan ma'anar abin da ba daidai ba mun fahimta to da barnar da ƙaryar da dukkanin wani abu da ba daidai ba la ya atihi ba zai taba zuwa alqur'ani ba min bayni yadayhi malamai suka ce cikin labaran da ya bayar za su faru a nan gaba wala min khalfihi kuma barna da ƙarya da rashin inganci ba za su je wa alqur'ani ba cikin abin da ya bada labari na abin da ya riga ya gabata dukkanin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bada labarin sa a cikin Al-Qur'ani wanda ya riga ya wuce to kaje kai ta bincikawa zaka tarar da yadda Allah ta'ala ya faɗe shi din haka yake babu ƙarya kwata kwata cikin abin da Allah yake bada labari cikin wadanda suka riga mu zuwa mun fahimci wannan sannan a nan gaba Al-Qur'ani yana ce mana za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to wannan din ma haka yake dole wannan abin da Al-Qur'ani ya faɗa zai faru shine la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wato barna bata zuwa masa ƙarya bata shigarsa cikin abin da ya riga yake zuwa nan gaba ko kuma abin da ya bada labari wanda ya fita. Wasu daga cikin malamai suna ganin la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi, wato barna ba ta shiga cikin hukunce-hukuncen da Al-Qur'ani ya yanke. Duk wani hukunci da Al-Qur'ani ya yanke, to zaka samu wannan hukuncin adalci. Babu hukunci kwaya daya wanda zaka dauke shi ka zazzage shi ka tabbatar da cewa wannan hukuncin ba adalci bane a cikin sa. Duk hukuncin da Al-Qur'ani ya yanke, to zaka samu adalci. Al-Qur'ani yace mata su rika sa hijabi, adalci ne. Da Al-Qur'ani yazo ya raba gado yadda ya raba shi din nan, adalci. In aka ce mutum ya raba gado bi sai raba shi da adalci kamar yadda Al-Qur'ani ya raba shi. Da Al-Qur'ani yace ayi gaskiya, adalci ne. Kar a tauye mudu, da Al-Qur'ani yace kar a tauye mudu, adalci. Duk abinda Al-Qur'ani ya faɗa zaka samu, in dai hukunci ne zaka samu adalci. In kuma labari ne zaka samu gaskiya ne. Wannan labarin ko ya wuce, in Al-Qur'ani ya gaya maka shi to gaskiya ne. Allah ya ba mu labarin Samudawa da Adawa da sauransu. To in kabi zaka samu haka dai yake gaskiya ne, babu ƙarya a cikin shi. Dan haka dai a labaransa na abin da zai zo nan gaba da wanda ya wuce, duk Al-Qur'ani gaskiya yake gaya maka. A hukunce-hukuncensa kuma gaba ɗaya adalci, babu ƙarya a ciki, babu wata magana mara inganci, babu rashin adalci, babu zalunci a cikin Al-Qur'ani kakaf. Wannan ita ce sifa ta biyu da Allah ta'ala ya bawa Al-Qur'ani. Duk wanda yake so ya shigar da barna cikin Al-Qur'ani to bai sai ya shigar da shi ba. Mun gane ko? Laysa lil butlani ilayhi sabilun. Barna ba ta da hanyar da za ta shiga cikin Al-Qur'ani. Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz. Ba za ka iya karawa ba. Ina mana daga cikin duk abin da suka faɗa. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Ba za ka iya kara wani abu ba ko ka rage wani abu. Duk abin da ka kara sai an gano. Nan da nan za a gano ka, a gano cewa ka kara wani abu. Kuma ba za ka iya rage wani abu a cikin Al-Qur'ani. Ko alu baki ka rage to sai an gano ka. Saboda hikima da daraja da Allah ta'ala yi wa Al-Qur'ani. Wani malami yake cewa idan da za a kwashe Al-Qur'anin da yake duniya kakaf da Bible din da yake duniya kakaf din su, ko a ƙona su ko a zuba a ruwa, to kafin wata guda sai kaga Al-Qur'ani ya saki dawo. Saboda akwai mazaje suna nan waɗanda sun haddace shi kuma suna rubuta shi babu dare babu rana. Amma aka kwace Bible aka tafi da shi, shikenan ya tafi kenan. Saboda dama shi Bible baya haddatuwa sai a gurin musulmi. Musulmi ne suke iya haddace Bible. Shine littafin da ba a karanta shi a hankali sai dai da ƙarfi. Sai da karanta Bible yana ihu. Fahimta ko? To, saboda haka baya, saboda babu wani buwaye kwata-kwata a cikin sai. Sun bi sun lalata shi, sun gurɓata shi, sun saka abin da suka ga dama. Kuma ba sa iya su rike shi. Saboda haka idan da za a kwace shi gabaki ɗaya ya zama babu a hannun kowa, to babu wanda zai iya dawo da shi kuma. Amma Al-Qur'ani nan da nan zaka samu waɗanda su daure shi. Ba ma sai an yota guda ba. Akwai waɗanda suke iya rubuta Al-Qur'ani nan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Shi yasa idan mutum ya iya karatun Al-Qur'ani, to kuma ku yi engaging ɗinsa da rubuta Al-Qur'ani. Dan ya sani cewa fa ba ƙaramin aiki bane ba. Shi haddar yanzu haddar ce mai sauƙi. Ita ce mai sauƙin gaske yanzu. Amma akwai abubuwa masu wahala wanda za a sa ɗalibin ya yi, wanda kuma zai ga kima da mutuncin Al-Qur'ani, zai san cewa wannan abu a ce ba sauƙi bane ne. Haddacewar ce kawai take da sauƙi. To la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Wato butlan ba zai taɓa shiga cikin sa ba, innahu tanzilun min hakimin hamid. Lalle shi saukarwa ce ta hakim sannan kuma hamid. Sun ce wannan tanzilun ɗin khabar ne na muftada wanda yake mahzuf. Taqdiruhu shine huwa tanzilun min hakimin hamid. Wato shi Al-Qur'ani saukarwar mai hikima ce, kuma sannan shayabo godejje abin gojewa kaga sifofi guda uku kenan Allah ta'ala ya ba kitabun aziz sanan nabiyyu la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi sanan uku tanzilun min hakimin hamid din littafin da ya tattara wannan kaga ai ba karamin littafi bane ba karamin littafi bane ba tanzilun saukarwa ce ta hakimin hamid wato ta mai hikima shine Allah ta'ala hamidun kuma godejje abin yabo da kowane yare abin yabo da kowane harshe kuma abin yabo a kowane lokaci dalilin da yasa malamai suka ce ba a fara da hamidun hakim ba saboda ita hamdala far'i ce ta hikima duk mai hikima zaka samu godejje ne abin gojewa ne dan zai zo da hikimar da za ta fitar da mutane daga cikin matsala kaga dole mutane za su gode masa mun gane shi yasa aka fara zuwa da lafazin hikima hakim wannan kamar yadda muka tattauna akan kitab hakim da ma'anar hakim wato mai hukunci mai hikima ne Allah ta'ala sannan kuma shine mai hukunci mun gane akwai wanda yana da hikimar gaske yana da hankali yana da hikima amma kuma bai da hukunci a hannunsa ba zai iya hukunta kowa ba ko matarsa sai dai zai iya hukunta ta in gane sannan akwai wanda yake da hikima wato yana da hikima na farko shine mai hikima wanda ba zai iya hukunta kowa ba ko to akwai kuma wanda shi yana da hukuncin a hannunsa amma kuma bai da hikima an bashi hukuncin ya an bashi hukunci an bashi mulki an bashi shugabanci amma duk ya dabarbarce ya rasa din mun gane sai dabarbarce ya rasa babu hikimar da zai iya zuwa da ita wajen fitar da al'ummarsa daga cikin halin da suke ciki na kunci sai dai ma watakila ya kara dirmi ya sa cikin wahala ba hikima amma ga hukuncin Allah ta'ala ya bashi ga mulkin Allah ta'ala ya bashi amma babu hikima mun gane ko za ka iya samu wani kuma mai hikimar gaske shi kuma babu hukuncin a tare da shi amma akwai kuma wanda yake hakimun alimun wanda ga hukunci kuma sannan ga ikon a hannunsa sannan kuma yana da dabaru waɗanda zai yi ya samarwa da waɗanda yake hukuntawa ko waɗanda yake mulka ko wanda yake shugabanta samar musu abin da zai same su to amma Allah ta'ala shine kadai wanda yake hakimun kuma hakim gashi yana da cikakkiyar dama sannan kuma yana da hikima shi yasa shi ma alqur'ani yake da hikima dukkanin abinda zaka ga Allah ta'ala ya yanke na hukunci ko ya bada labari a cikin alqur'ani to ka tabbatar da cewa akwai wata hikima da ta sa Allah ta'ala ya baka wannan labari kuma akwai wata hikima da take kunshe cikin abinda yasa Allah ta'ala ya yanke hukunci irin wannan da kake gani daga komai na alqur'ani hikima ne domin wanda ya saukar da shi hakimun ne mun fahimta kun ga kenan wannan zai ƙara tabbatar mana da cewa Allah ta'ala komai zai yi akwai hikima a ciki sai dai ka kasa gane hikimar ko malamin kai kasa gano ma ko ku duka ku tattaru ku kasa gane menene hikimar da ta sa Allah ta'ala ya bar kaza yake faruwa amma da duk abin da kaga Allah ta'ala yayi to akwai hikima a cikin sa ko menene Hamid kuma shine shayabo Allah ubangiji shine godeje kuma shine abun godewa shi a karan kansa Allah ta'ala Hamidun ne yana godiya duk wanda ya masa aikin kirki Allah ta'ala yana godiya mun gane ko shi yasa ya kira kansa ma da Shakur mai godiya a aikace kai aiki daya ya baka lada 70 aiki daya zai za ka yi sai shi kuma ya baka ladan wannan aikin sau 70 an ba Allah ba aiki wannan kuma 70 din ba sai ce a sake linka ta sau 70 wannan Shakur kenan mun gane sannan kuma yana godiya ma mutum ya yi aiki Allah ta'ala ya gode yana godiya masu aiki kaza da annabawansa da manzanninsa duk yana gode musu dangane da yana yaba musu da irin jajircewar da su har yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da wasu daga cikin ulul azmi min ar-rusul واصبر كما صبر اولو الازم من الرسل كي حقوري كيما كجاجرتي kamar yadda ulul azmi min ar-rusuli suka yi hakuri suka jajirce kaga duk wanda aka ce maka kai hakuri irin na wani shi wannan wanin ai yaba masa ake to Allah ta'ala ana yaba ba akwai wanda baya yabawa kwata kwata duk abin da zaka ko zaka kashe kanka ba zai ce maka na gode ba wannan ba insaniya bace idan mutun ya maka aikin kirki ka ce masa ka gode in matarka ta yi abin kirki ka ce ka gode in danka yi abin kirki ka ce ka gode in yaranka a kasuwa yi abin kirki ka ce ka gode ka gode masa ka yaba masa Allah ta'ala yana yaba wa bayansa sannan shi a karan kansa Allah ta'ala kuma yana son a yaba masa to shi ne malamai suke cewa a kowane hali ka samu kanka kuma dole ka yaba wa Allah idan mutum ya samu abin da yake so sai ya ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tutimmu salihat idan kuma mutum ya samu kansa a cikin halin da ba mai daɗi ba sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hal haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma shi Allah ubangiji a kowane lokaci abin godiya ne kuma abin yabo ne ko da yaushe sai ibn al-qayyim rahimahullah ya hakaito magana ma daga wajen manyan bayin Allah da suke cewa afdalud du'a shine alhamdulillah mafi fitiyar addu'a kawai shine ka zauna ka ta cewa alhamdulillah ka gwada ka gani za a ga abin mamaki wallahi alhamdulillah za ka taba ka ce alhamdulillah wallahi za ka ga abubuwa da yawa za ka rabu da su za ka daina kyashi za ka daina hasada duk za ka daina saboda in alhamdulillah ta shiga jikinka sosai za ka gamsu da duk abin da Allah ta'ala ya raba ya baka ba za ka damu ba shi ma wancan din shi ma ya ce alhamdulillah shike da duk ai ta cewa alhamdulillah afzalud du'a shi ne ke ta cewa alhamdulillah ta gode wa Allah ta'ala kada ya bar sa to waɗannan su ne sifofi guda uku da Allah ubangiji ya ambata ya sifata alqurani da shi to sai dai akwai maganganu guda biyu da ya kamata lalle mu yi shi na farko dangane da khabar din nan da muka yi magana innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahu akwai wasu malaman tafsiri kamar mai kashaf rahimahullah yana ganin cewa wato khabar din shine walau ja'allahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu yace wannan shine khabar na waccan magana da Allah ta'ala ya fara innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahu a lokacin da yazo musu to shine in za mu zo kan tawtikila ko gobe wannan ayar zai zama ita ce le kamar khabar da shi abinda aka yi suka ishara akai ke to amma kaga kenan kamar an samu itirazi na wasu kalmomi da ayoyi akalla sun kai guda biyu لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد آية ديا. ما يقال لك إذا تود مالا ذكرا تماما سنكما أزوكن كبر من فإنت وسنا قنوا أن بعيد قريدة كسينا جنيسة وسكوا سنا قنن ما بلي في دام أنا إيه سيكا قال الله تعالى وطا آية أتكير وطا سورة أما سيما لمن تفسيري سيما كاوانا آية tana ta'allaka ne da ayar farko da Allah ubangiji ya bude surar da ita walaka duka wannan anayi to na farko ke ne sannan na biyu lafazin lamma wannan lafazin na lamma akwai fa'idar da ya kamata ku santa a cikin sakar shi ita lamma da muke ganinta takan zo ta zama da ma'anar lam takan zo da ma'anar lam mun gane don sai ita kuma lam idan ta biyo fi'ili mudhari'i tana masa dauri tana daure shi don sai shi fi'ili mudhari'i ko da yaushe rufu'a ce a kansa ya zahabu ya jilisu ya qara'u ya akulu ko ya namu to amma in ka jona masa lam to sai karshen ya tashi daga mumu din nan sai koma dauri yazhab lam yazhab lam ya'kul lam yanam lam yajlis haka zaka cire shi kun gane wannan amma ka dauke lam sai waccan rufu'a da ita kuma sai ta bayyana sai zama ya namu ya kudu ya zahabu ya jilisu ya sauransu kun gane to wannan lamma din tana zuwa da ma'anar lam za ganta a cikin alqur'ani sai kawai ka gama alatta ta lamce kamar yadda Allah ta'ala yake cewa bal lamma yazuqu azab bal lamma yazuqu azab anan gurin nafiya ce kuma jaziba to sannan tana zuwa da ma'anar istisna'i kamar illa mun gane ko takan zo da ma'anar sharadi ash-shart lamma an jaa al-bashir a cikin suratu yusuf ko da me busharan nan yazo yawa ka ai tun lokacin da annabi yusuf ya bada rigarsa yace a kawo wa mahaifinsa shi kuma a nan gida yake ga yawa waɗanda suke nan yake cewa inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidu in mun da dai za ku dauka din na rikice na abin nan ne amma ni gaskiya ina jin kashin yusuf suka ce masa innaka lafi zalikal qadim kawai ka riga ka tashi daga aiki ne kawai babu komai a cikin ranka kai sai yusuf to amma falamma an jaa al-bashir sharadi ne wannan alqahu ala wajhihi ko yana jefa ta akan fuskar sa fartar da basira sai idanun sai dawo komai na sai dawo saboda kaunar da yake mun fahimci wannan to lamma tana da irin waɗannan abubuwan dan haka idan kana tafiya kana karanta alqurani kaga lamma ko falamma ko lamma ka tsaya ka yi tunani menene ma'anar ta anan gurin mun gane wannan zai taimaka maka kware da gaske wajen ka fahimci me Allah ta'ala yake faɗa akan wannan Now.
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم
الله ما يقال لك بابا أبن الله سفل أمك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك سيدي أبن السكر لك سكر فتاوى manzannin da suka zo gabaninka inna rabbaka lazu magfiratin lallai ubangijinka ma'abocin gafara ne wazu iqabin alim kuma sannan ma'abocin uquba ne mai radadi to ma yuqalu laka babu abin da za su faɗa maka illa ma qad qila lir rusuli min qablika sai dai abin da suka rika suka faɗa wa manzannin da suka riga ka zuwa mun gane kamar mai jalalaini yana ya sa lafazin misl a nan gurin illa misla maqila maqadqila lir rusul min qablik ya face kwatan kwacin abinda suka aka fada wa manzannin da suka riga ka zuwa to ba wasu malamai suka ce babu bukatar wannan misl din ko da an zo tafsirin wannan aya kawai ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qablika sai dai irin abin da suka fada wa manzanni wadanda suka riga ka zuwa duk abin da ake ga wa ma'aikiyar alayhi salatu wassalam to da ma duk manzannin da suka riga shi zuwa an fada masa irin wannan abu sai dai kowanne an fada masa ne da yaran sa tunda duka annabawan ba dukan su larabawa bane yanzu Allah ta'ala ne yake hakaito mana Allah Ubangiji ya gaya mana babu wani manzo da ya zo ba kafin kai sai face an kirawo shi da sahirun aw majnun sai an ce masa sahir ko an ce masa majnun wato sai an ce masa masihirci ko kuma a ce masa majnun mahaukaci to amma kowa da yaransa ake gaya masa mun gane amma Allah ta'ala yanzu a wannan ayar yana ba mu labarin irin abin da suke gaya wa manzannin nasu mun fahimci wannan yana hakaito mana ne yana hakaito mana irin abin da aka gaya wa manzannin ma'anarsa shine kowane manzo da ya zo ya wuce sai da mutanen sa suka ce da shi sahir ko su ce da shi majnun ko su ce da shi boka ko dan sihiri ko kuma su ce masa mahaukaci babu kuma irin abin da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an ce masa sahir an zo an ce masa mahaukaci an faɗa masa ma maganganu da yawa sai da amfani da aljanu ka ce mahaukaci wasu suka ce kaza ai za ku iya tuna hadisin tahiyatul la khutbatul haja ko khutbatul haja wannan da ake ta yi din innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wai da bi Dawud wasu daga cikin marawaita suka rawaito ai wani ne shi tun a wancan lokacin yana ruqiya yana fitar da aljanu to shi ne zo garin Makka ake bashi labari ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yana cikin mutane sai ke cewa aiko da zamu hadu da shi da na gani wataƙila ko aljanu ne kaga da na masa ruqiya to da kai yake yawo sai da neman Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai suka hadu suna haduwa da Maki alaihi salatu wasalam ya ce eh dama an ga saboda ka ni kwararren mai fitar da aljanu ne ni kwararren da ya gama zuga kansa tsaf ya faɗi maganganu da yawa ka faɗi irin abin da yake damun ka za mu ka magani to sai da ya gama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina yana saurari ya ji wasu maganganu masu kyau ana tazara su shi yana gurin ya musulunta ya fita masa da aljani haka suke zargin sa suna zargin annabawa da wannan ko kai ka rike alkurani kana bin sa take take to sai wani ya ce maka kai rabu nan mahaukaci ne ya hukace ba ya dan samu matsala duk an ce mana mahaukata wallahi Allah idan ina masar ina daki ina karatu akwai hajjia ya tale ko ta ce wallahi an samu sa hannu ya zo ga rabu sai ta tafi ina ta karatu wallahi ya kiya aure an samu sa hannu ya hukace ya dan samu dan tabi to inda ka bi Allah ta'ala kawai komai za a iya ce maka komai za a iya faɗa maka tunda an gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kafin shi ma an gaya dukkan manzannin da suka riga shi zuwa inna rabbaka lazu magfiratin lalle ubangijinka lazu magfiratin lalle tabbas ma'abocin wata gafara ne wazu iqabin alim kuma ma'abocin wata uquba ce mai radadi anan Allah ta'ala yana nuna mana at-targhib wat-tarhib at-targhib shi da kwadaitar da kai ka koma zuwa ga Allah ta'ala don yana da gafara duk laifin da kai in ka dawo kace Allah ta'ala ka tuba zai gafarta maka wazu iqabin alim sannan ma'abocin uquba ne mai radadi ga wanda ya kangare ya kiya dawo gurin Allah ubangiji to sai ne cewa karshen sa dai Allah ta'ala zai masa uquba kuma uquba mai radadin gaske wannan da sauran irin waɗannan ayo su ne suke nuna mana cewa lalle mutum dole ya tafi ne bainal khawfi war raja mun gane lalle ka tafi bainal khawfi war raja bainat targhib wat tarhib kana tsoron sabawa Allah ubangiji don zaka iya fadawa cikin azaba mai radadi amma kuma a matsayin ka na dan adam bawa da Allah ta'ala ya sako ka duniyan nan dole za a samu kurakurai za a samu zamewa da sauransu to kuma kana jin cewa Allah ta'ala mai gafara ne don haka maza ka koma gurinsa don ka tuba don ya gafarta maka Imam Ahmad yace dama shi mumini kamar tsuntsu ne kun ga tsuntsu baya iya tashi da fiffike guda ba yadda za a yi fiffike daya ya tada tsuntsu to Imam Ahmad yace shi ma mumini yana tafiya ne da fuka-fukai guda biyu shine al-khawf war raja da mun gane lalle kana fatan gafarar Allah ubangiji sannan kana tsoron azabarsa a haka zaka rayu amma an zo an kwanta rashin lafiya ana tsammanin ba za a tashi ba to a wannan lokacin sai ka rinjayar da bangaren ar-raja mun gane ka rinjayar da bangaren burin samun rahamar Allah ta'ala amma lokacin da mutum ya dilmiya a cikin sabon Allah dan wani yana sabon Allah sai lokaci ɗaya kawai zai tunanin cewa kai mun dade muna barna to wani lokacin ana so mutum ya rinjaye da bangaren azaba ya ji cewa akwai matsala in ba mu daina wannan abin da muke yi Allah zai kama mu Allah zai kaza wani zai kado shi ya dawo ya nemi gafara sannan ya tuba ya ci gaba da aikin kirki abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ubangije ya gafarta mana
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.